إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta 89 a wannan yammaci na Alhamis 28 ga watan Shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yake daidai da 18 ga watan 5 shekara ta 2023 idan ba amince ba a halkar da ta gabata muna bayani dangane da ka'idoji da Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya sanya wa kansa waɗanda zai tafi kansu a jagorancinsa ka'ida ta farko ita ce muke bayani kanta ba mu karkare ba lokaci ya cin mana a halkar da ta gabata ita ce neman shawari ka'ida ce da Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya sa wa kansa wacce zai tafi a kanta a wajen jagorancinsa wannan ka'idar Sayyidina Umar ya kudiri aniyar babu wani abu da zai aiwatar ko ya zartar face ya shawarci al'umma musulmi da shawarinsu da yawunsu zai aiwatar mun karanta wasu daga cikin misalai karkashin wannan ka'ida da Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya sanya wa kansa wacce zai tafi a kanta wajen jagorancinsa misali na ƙarshe a wannan gaba shine bayanin da yake anan cewa kama fa'ala inda wuqu'i ta'un bi ardi sham mutawajjahan ilaiha daga cikin misalai da za su fito maka da yadda Sayyidina Umar ke kokarin aiwatar da wannan ka'idar da ya sanya wa kansa na ba zai aiwatar da wani abu ba ba zai zartar da wani abu ba sai bayan ya jagoranci ya shawarci al'umma musulmi kamar abin da ya faru a annobar da ta auku a yankin Sham wannan takaitacciyar kissa da mawallafin wannan littafi zai kawo mana tana fito mana ko za ta fito mana da yadda Sayyidina Umar ya nemi shawarin al'umma musulmi hadisi ne wanda Ibn Abbas Allah yarda da shi aka samu daga gare shi da babansa gaba daya Allah yarda da su wannan hadisi bayanin da ake cikin hadisi din cewa Sayyidina Umar Allah yarda da shi wata rana ya fita daga garin Madina da ya fita sai tafi yankin Sham mun san a zamanin Sayyidina Umar Allah yarda da shi yankin Sham ya shiga karkashin jagorancin daular musulunci to sai zamanto waɗanda suke jagorantar wannan yanki musulmai ne, musulmai ne suke jagorantar wannan yanki ƙarƙashin umurnin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya fita daga garin Madina a watan Rabi'ul Akhir shekara ta 18 bayan hijira, da nufin zai je ya zaga yankin Sham ya ga yanda musulmai suke rayuwa da kuma yanda gwamnoninsa suke jagorantar al'umma musulmi a wannan yanki, tunda shi ya tura gwamnonin. To lokacin da ya isa wani guri wanda ake kiran Sassara, Sayyidina Umar lokacin da ya isa wani ƙauye, ya isa wani ƙauye da ake kiransa Sara, gabanin ya ƙarasa cikin ƙwaryan Sham. Ita wannan, shi wannan ƙauye Sara kaman gaba ne ko kan iyaka ne ko boda ne tsakaninsa da yankin Larabawa, tunda ariyan Sham a wancan lokaci ba yanki bane na Larabawa, yanki ne na Rumawa. To ƙauyen Sara kamar boda ne tsakanin yankin Sham da kuma yankin Hijaz, wato garuruwan Larabawa. In aka ce Hijaz ana nufin irin su Makka, su Madina, su Yaman, su Jidda, a wancan lokaci da ana kiransu Hijaz. To lokacin da ya isa wannan ƙauye da ake kiransa Sara, gabanin ya ƙarasa yankin Sham, sai wani ɗaya daga cikin gwamnoninsa, wata riwayar kuma ta ce ba ma mutum ɗaya ba, duk illahiran gwamnoninsa da suke jagorantar yankin Sham, jihohi kusan guda biyar, sai suka riske shi a wannan ƙauye da ake kiransa Sara. Gwamnoninsa guda biyar, na farko akwai Abu Ubaidata bin al-Jarrah, wannan gwamna ne cikin gwamnonin Sayyidina Umar a yankin Sham. Sannan akwai Khalid bin al-Walid, tare da cewa daga baya Sayyidina Umar ya canja shi da wani. Shi Khalid bin al-Walid tun a farkon tura mayaka ne Sayyidina Abubakar ya nada shi, Sayyidina Umar da yazo sai ya canja shi da wani. Sannan na uku akwai Yazid bin Abi Sufyan, na hudu akwai Sharhabil bin Hasana, sai na biyar akwai Amr ibn al-As. Waɗannan su ne gwamnonin Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, a yankin Sham. Garuruwan kuma da aka wakilta su jagoranta, akwai garin Falastin, garin Falastin wanda har yanzu haka muna jin sunan wannan gari. Akwai Urdun, Urdun ita ce Jordan ko? Ita muke cewa Jordan, a Larabci ana ce mata Urdun. Sannan akwai garin Hims, gari na uku kenan. Akwai garin Kinnisirin, gari na hudu. Gari na biyar akwai Dimashq, Dimashq kamar ita ce ma headquarter Sham, kamar yanzu headquarter Najeriya ka ce Abuja, to haka ita ma Dimashq take a yankin Sham, ita ce headquarter na yankin Sham. Ba kamar yadda a yau muke ce in an ce Sham sai a ce Suriya, a'a, wancan lokaci Sham wani yanki ne wanda ya kunshi kamar ka ce jihohi. Misali Najeriya yanki ne da ta kunshi jihohi, to haka Sham a wancan lokaci yanki ne da ya kunshi garuruwa wanda suke masu girma. To Sayyidina Umar lokacin da ya isa wani ƙauye da ake kiransa Sarag, ba Sara ba, Sarag, sai gwamnoninsa na yankin Sham suka riske shi a wannan ƙauye, sai suke ba shi labari cewar yankin Sham da yake so ya shiga ai annoba ta sauka, annoba ta watsu. Mun san annoba cuta ce wacce idan ta faru cikin al'umma sai ta yi ta mamaya, tana ta harbi, ai ba ta yi nisa da mu sosai ba. Shekara ta 2020 ba an yi ta faman annoban COVID-19 ba, to kamar shigen wannan ita ce ta faru a yankin Sham. To shi ne ake ba da Sayyidina Umar labari cewa yankin Sham da yake nufin shiga, ga al'amarin da ya faru da wannan yanki, annoba ta sauka, sai kuma yaɗo take, mutane sai mutuwa suke bila adadin. To anan Sayyidina Umar sai ce to shi fa yanzu tunda ya fito daga garin Madina kuma ba ko ina ya nufata ba sai yankin Sham bai kamata a karan kansa shi kadai ya yanke hukunci ba sai ya nemi shawarin al'ummar da yake tare da su mun ji ka'idar sa ta fito ka'idar da ya dauka wa kansa zai gudanar da gwamnatinsa zai gudanar da jagorancinsa a kanta ce wannan fitowa da yayi fitowa ne na aiki a matsayin sa na jagora ya akwai bukata ya je ya ga yaya talakawansa suke rayuwa menene bukatunsu sannan jagororin da ya wakilta su jagorance su ya suke jagorantar su suna musu jagoranci nagartaccen jagoranci ko kuma suna musu akasinsa to wannan yasa ya fita da kansa ya gane wa idansa to gabanin ya isa Sham din kuma gwamnonin suka riske shi a wani gari da ake kiransa Sarru wanda kamar boda ne tsakanin yankin Sham da kuma yankin Larabawa to anan da aka zo da wa Sayyidina Umar da wannan labari bai kasa a gwiwa ba kuma bai dau mataki ba bai yanke hukunci ba sai yace ud'u liyal muhajirin al awwalina ku je ku kira mun al muhajirun wanda suka yi hijira na farko as-sabiquna al awwaluna min al muhajirina ku je ku kira mun wadanda suka yi rigayi wanda suka shiga musulunci a farko farko suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka suka dawo madina kaga wadannan mutane dalilin da yasa sayyidina umar ya fara da su saboda falalarsu falalarsu na karban musulunci da wuri falalarsu na hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka su baro iyalansu su baro mahaifarsu su baro danginsu su baro dukiyarsu su taho su amsa kiran Allah da manzonsa wannan suna da matsayi mai girma a gurin Allah da manzonsa to shi yasa sayyidina Umar sai fara jin numfashinsu ya fara jin menene ra'ayinsu dangane da wannan labari da ya iske shi kan cewa annoba ta faru a yankin Sham sayyidina Umar aka kira masa su da suka zo sai yake shawartar su yake ce musu kun ga mun fito daga garin Madina ba kuma ko ina muka nufa ba sai yankin Sham gashi kuma yanzu nan an zo mun da labari kan cewa wannan yanki da na nufa na fiskanta annoba ya mamaye wannan yanki me ye shawarin ku to anan sai suka samu bambancin ra'ayi ma'ana ba su yi ittifaki bisa ra'ayi guda ba wasu daga cikinsu sai suka bashi shawari kan cewar ai tunda ya kudiri aniya kan zai tafi Sham kuma hakan yasa ya fita daga garin Madina to kar ya koma da baya kawai ya kutsa ya shiga kar ya damu da wannan annobar wannan ra'ayin wani sashe daga cikin al-muhajirun al-awwalun da sayyidina Umar ya shawarta suka ce kawai ya shiga Sham abinsa kar yayi koma baya kar yayi kasa a gwiwa suka ce ba ma fahimtan ka juya ka koma sashe na biyu kuma sai suka bashi shawari akasin shawarin sashe na farko suka ce tare da kai akwai mutane wanda suke masu falala suwaye mutane masu falala sahabban annabi al-muhajiruna wal-ansar wadanda Allah madaukakin sarki ya jinjina musu cikin al-Qur'ani ya yabe su ya nuna cewa ya yadda da su kuma su ma sun yadda da shi was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wal-ladina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an Allah ya jinjina musu cikin al-Qur'ani to wannan bangare na biyu sai suka ba da shawarin kan cewar tunda sayyidina Umar Allah yarda da shi yana tare da mutane waɗanda suke madaukaka waɗanda suke masu falala cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sa da fahimtar yajeya kutsa da su cikin wannan annoba saboda za su iya karewa, za a iya rasa su ko a rasa adadi mai yawa, rasa su kuma ko rasa adadi mai yawa a cikin su ba karamar asara bace wa daular musulunci. Saboda nagartattun mutane ne masu takawa, masu falala, mahaddata alqur'ani, masana addini, yanzu a je a kutsa da su cikin wannan annoba, a karar da su ko kuma a karar da mafi yawan su, wannan ba karamin ta'adi bane wa daular musulunci. Saboda haka suna ga bai kamata sayyidina Umar ya shiga yankin nan da annoba ta auku cikin sa ba, ya juya da baya ya koma garin Madina. Kaga kenan yanzu ba su samu ittifaki ba bisa ra'ayi guda, sun samu bambancin ra'ayi. Sashen su na ganin cewa sayyidina Umar ya shiga kawai, kar ya yi koma baya, kar ya ja da baya. Sashe na biyu kuma suna ga a bai kamata ya shiga ba da irin waɗannan mutane maɗaukaka, masu girma, masu daraja, masu falala, masana addinin musulunci, bai kamata ya je kutsa da su cikin wannan hatsarin ba. Sayyidina Umar bai so a ce sun samu saɓani ba, ya so a ce in sun tashi ba shi shawari kalmar su ta zama kwaya ɗaya. To hakan sai bai masa ba, sai ce ku tashi ku bani guri. Har yanzu dai bai daddara ba, ma'ana bai yanke hukuncin cewa bari kawai ni in ɗau mataki ba tunda na nemi shawarinsu sun samu saɓani. Sai ya sake cewa a nemo masa al'ansar. Al'ansar dama ai Allah na ambaton muhajirun da ansar a gurare da dama, su ne wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne wanda annabi ya yi ta fita yaƙi da su, su ne wanda annabi yake neman shawarinsu, su ne wanda annabi yake cin abinci tare da su, su ne wanda suke zama tare da annabi a majalisinsa, su ne suka samu tarbiyya daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, su suka koyi ilimi, suka koyi karatu a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. In annabi ya tashi aike cikinsu yake yi, ko cikin muhajirun ko ansar ko cikin duka. To yanzu da ya nemi shawarin almuhajirun, kalmar su bata zama kwaya ɗaya ba, ba su yi ittifaki ba, sai ce to a kira masa al'ansar, mutan Madina kenan, waɗanda suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa almuhajirun, wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina, suka tarbe su, suka ba su gurin zama, suka ba su sana'a, suka ba su abinci, suka ba su mata, suka aura. Su ake kira almuhajirun. Sayyidina Umar sai a kira masa su, ya ji me numfashinsu, mecece shawarinsu a kan wannan al'amari, shin ya shiga ƙasar Sham, ya shiga yankin Sham duk da cewa ga annoba tana ta mamayar yankin, ko kuma ya juya da baya koma garin Madina. Sai aka je aka kira masa su, sai ya shawarce su, me ya shawarin ku dangane da wannan al'amari, gashi mun fito daga garin Madina mun fiskanci yankin Sham, ga labarin kuma da ya iske ni cewa annoba ta faru a cikin wannan yanki, sannan kuma sai watsuwa take tana yaɗo tana mamayan yankin, me ya shawarin ku, mu shiga ne kawai ba matsala ko kuma mu juya da baya? Su ma da suka zo sai suka yi irin na almuhajirun, sai ba su yi ittifaki ba, su ma sai suka samu saɓani. Wani sashe daga cikinsu ya tafi kan cewa sayyidina Umar ya shiga kawai, ja da baya ai tsoro ne shi kuma sayyidina Umar, ai bashi da tsoro kawai ya shiga wannan yanki ya je ya aiwatar da abin da ya yi niyya na kai ziyara wa talakawansa, da kuma duba yanda gwamnoninsa ke jagorantar waɗannan talakawa. Yanki na biyu kuma, ko ɓangare na biyu, sashe na biyu cikin al'ansar, sai suka ba da shawari akasin na farko cewa a abasa da fahimta sayyidina Umar ya shiga, saboda wannan hatsari ne, bai kamata sayyidina Umar ya je jefa kansa ciki ba, sannan kuma ya jefa waɗanda suke tare da shi ƴan tawagarsa. Su ma sai suka samu saɓani. Sayyidina Umar bai so haka ya faru ba, ya so kalmar su ta zo ɗaya, su ba da shawari ƙwaya ɗaya, kowa ya fito da abin da yake ga shi ne ya fi dacewa da hujjojinsa. To wannan shi zai fi sa sayyidina Umar ya samu nutsuwa. Su ma sai ce ku tashi ku bani guri. Me yasa? Saboda sun samu saɓani, bai so a ce sun samu saɓanin ba. Sai ce a kira masa mutum na uku. Yanzu an kira masa nau'ukan mutane guda biyu masu falala, waɗanda suka samu tarbiyya daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, almuhajirun da kuma al-ansar da suka zo kuma duka kowane bangare cikin bangarorin nan guda biyu ba su yi ittifaki akan ra'ayi guda ba sayyidina umar yace su bashi guri sai yace aje a kira masa mashikhata quraish yace ud'u liman kana hahuna min mashikhati quraish kuje ku kira mun duk waɗanda suke tare da mu anan cikin dattawan quraishawa cikin dattawan quraishawa min muhajaratil fath daga cikin waɗanda suka yi hijira lokacin fathu makka ma'ana waɗanda sai lokacin fathu makka ne suka musulunta aje a kira masa su dattawa dattawan quraishawa irin su abu sufyan kenan mutane ne wanda suke da gogewa akan yaki da kuma sanin dabaru na yaki saboda haka yana so ya amfani da irin gogewan su a fagen yaki da irin dabarun su kuma ya ji meye shawarin su a wannan gaban yace aje a kira masa su sune da suka yi hijira daga Makka suka komo Madina amma yaushe lokacin da aka je fatu Makka kamar musuluncin su ya dan yi jinkiri kadan su ake ce musu muslimatul fath waɗanda suka musulunta lokacin fatu Makka a shekara ta 8 bayan hijira sune sayyidina Umar yace a kira masa dan ya ji me shawarin su dangane da wannan yanki da sayyidina Umar yake da niyan kutsawa kaga dai wannan duk yana fito mana da yanda sayyidina Umar yake jin shawarin al'umma gabanin ya zartar da hukunci sai aka je aka kira ma sayyidina Umar waɗannan bayin Allah su kuma da suka zo tunda mutane ne waɗanda sun dade suna gwagwatawa a fagen yaki tun gabanin su musulunta suna da gogewa a harkar yaki suna da dabaru na yaki da kuma sanin me ya kamata mutum yayi ya ci nasara a jagorancin sa da suka zo su sai ba su samu sabani ba mutum daya daga cikin su ra'ayinsa bai bambanta da na saura ba ma'ana dukansu sai suka yi ittifaki akan ra'ayi daya ra'ayin da suka tafi kansa wanda suka fito da shi suka ba wa sayyidina Umar shawari bisa wannan ra'ayin shine ba sa fahimtar sayyidina Umar ya shiga yankin Sham kar ya shiga yankin Sham yaje jefa mutane cikin wannan annoba saboda akwai hatsari a kansa shi a matsayinsa na jagoran musulmi a yau a ce jagoran musulmi ya mutu ai kaga dole daular musulunci za ta samu girgiza me yasa lokacin da labari ya watsu cewa annabi ya rasu akai ta samun mutane waɗanda musuluncin su ba na gaskiya ba suna barin addinin musuluncin ai da ma tsoron annabin suke suna ga karfin yana gurin sa yanzu kuma tunda ya tafi ai wanda ake gani a matsayin sa na jagora ya tafi yanzu fa za su samu tsaiko za su samu tasgaro za su samu naƙasu sannan wasu kabilu da suke wajen Madina suke kokarin shigowa su kawo farmaki wa garin Madina a rasuwan annabi to galibi idan jagora ya rasu abokan gaba suna ga kaman sun ƙara samun wata dama akan kuku abokan gaban su to suna ga yanzu sayyidina Umar ya je ya kutsa wannan yanki da annoba ta yadu annobar ta harbe shi ya zama sanadin sa daular musulunci za ta samu koma baya saboda haka ba maslaha shigan sa wannan yanki sannan ba shi kadai ba yana tare da zaratan mutane masu hangen nesa masu tunani masu ilimin addinin musulunci waɗanda za su iya ba da shawarwari a fagage da dama a ci nasara su ma idan aka kutsa da su wannan yanki annoban ta harbe su yayi sanadin su an yi babba asara a daular musulunci saboda haka suna ga bai kamata sayyidina Umar ya shiga wannan yanki ba kawai ya juya ya koma Madina sayyidina Umar sai gamsu da shawarin su saboda dalilai guda biyu dalili na farko ba su samu sabani ba ra'ayin su ya zo guda to shi kuma sayyidina Umar baya son sabani ya fi so a tattara a ra'ayi guda fahimta guda dalili na biyu hujjojin da suka bayyana hujjoji ne masu ƙarfi masu gamsarwa to wannan yasa sayyidina Umar ya karbi shawarin su sai yace ayye kuwa cikin tawagarsa kan cewa shi fa gobe zai yi safuko kan raƙumarsa ya kama hanyar Madina, sannan kuma yana umurtar duk wanda ke cikin tawagarsa shi ma yayi safuko tare da shi akan dabbarsa duk su kama hanyar Madina tare. Wannan shine umurni da yazo daga gurin shugaba na gaba ɗaya, shine Sayyidina Umar. Idan muka kula zamu ga Sayyidina Umar bai zartar da hukunci ba, bai bada umurni ba, sai bayan ya ji shawarwarin duk lokacin wanda yake tare da su. To anan ne daga ƙarshe ya fita da natija kan cewar komawa shi yafi dube da hujjoji da aka bayyana masa. Haka ake so shugaba ya zama, kar shugaba ya zama mai kama karya, duk abin da kawai ya gaya masa a ransa kawai ya aiwatar. Wannan ba nagartaccen shugaba bane. Nagartaccen shugaba shine wanda idan ya tashi aiwatar da abu yake shawartan talakawansa, saboda galibi zaka tarar abinda wannan shugaba zai aiwatar kashi 80 cikin 100 yana da alaka da talakawa. To tunda yana da alaka da su kuwa, kaga sun cancanci ya ji numfashinsu, ya ji shawarinsu, ta yiwu shawarwari da za su kawo zai taimaka wajen gudanar da al'amarin ta hanyar da ta dace kuma a ci nasara. Sabani shi a tunaninsa shi kadai a karan kansa ya zartar da abun, sai kaga an samu failuwa, an samu nakasu a bangarori da dama. Kenan yana da kyau shugaba ya zamanto duk abin da zai zartar akan talakawansa, duk umurnin da zai bayar gabanin ya zartar ko ya bada umurnin, akwai bukatan ya shawarci talakawansa, ko da bai shawarce su duka ba, ya shawarci masu ruwa da tsaki, masu fada aji, bangaren addini da kuma bangaren gogewa na rayuwa ya ji numfashinsu. Wannan shine shugaban da yake nasara a jagorancinsa. To yanzu Sayyidina Umar ya zartar da hukunci, ya bada umurni kan cewa kowa ya yi safuko ya kama hanyarsa ta komawa garin Madina tare da shi. Sai ɗaya daga cikin gwamnoninsa na yankin Sham da ake kiransa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Allah yarda da shi, sai ce a firaran min qadrillahi ya amirul mu'minin, shin yanzu wa kaddara Allah zaka gujewa? Tunda annoba ai kaddara ce ta Allah, Allah ne kaddara ta ta faru a yankin Sham. To yanzu Sayyidina Umar wa kaddaran Allah zai gujewa? Inji Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ɗaya daga cikin gwamnonin Sayyidina Umar a yankin Sham. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sahabi ne mai falala sosai, yana daga cikin al-asharatul mubasharuna bil janna, mutane goma da aka musu bishara da aljanna, kuma shine amini na wannan al'umma kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya bayyana. A wata riwayar ta bayyana cewa ba shi kadai bane ya maida wannan martani wa Sayyidina Umar, wasu sashen al'umma ne musamman cikin waɗanda suke zaune a yankin Sham su suka mayar wa Sayyidina Umar wannan martani, cikin su akwai Abu Ubaida cewar aminal mauti tafirru ya amiral mu'minin, shin wa mutuwa kake gujewa ya kai amiral mu'minin? Tunda duk wanda ya shiga garin da ake annoba, babban abin da za a fara tsammanta masa annobar za ta iya harbansa, in ta harbe shi zai iya, za ta iya zama sanadinsa. To shin yanzu wa mutuwa kake gujewa? Sai suka karanta wannan ayar qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Abu Ubaida ya karanta ta wa Sayyidina Umar, qul lan yusibana, kace tabbas ba abinda ya isa ya same mu, ya kai ya same mu, illa ma kataballahu lana, sai abinda Allah ya rubuta mana, ba abinda ya isa ya same mu sai abinda Allah ya rubuta zai same mu, huwa maulana, shine majibincin mu. Kenan su aya amiral mu'minin, ka sani cewa in Allah ya nufa wannan annoba za ta same ka, ko baka shiga yankin Sham ba za ta same ka. Shine abinda Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yake gaya wa Sayyidina Umar. To wani martani Sayyidina Umar ya mayarwa Abu Ubaidah? Sayyidina Umar sai ce wa Abu Ubaidah,
law ghayruka qalaha ya aba ubaida, ina ma wannan magana, ina ma wannan lafazin ba daga bakin ka ya fito ba ya abu ubaida, ina ma daga bakin wanin ka ya fito, me yasa sayyidina umar yayi wannan martani wa abu ubaida? Malamai masu sharhi suka ce ɗayan dalilai guda uku ne, ina ma da wannan bayani, wannan jawabi ya kai Abu Ubaida, ina ma ba daga bakin ka ta fito ba daga bakin wani ta fito, da daga bakin wani ta fito da sai na masa bulala, saboda wannan martani bai kamata ya fito daga bakin nagartaccen mutum irin ka ba, to amma ka ci albarkacin kai nagartaccen mutum ne, kai mutum ne mai falala, kai annabi ya rasu yana mai yarda da kai, kana cikin mutanen da annabi ya koma ga Allah yana mai yarda da shi, saboda haka ka ci wannan albarka ce, shi yasa ba zan ma horo ba, shi yasa ya ce law ghayruka qalaha ya aba ubaida, kenan akwai lafazin da sayyidina umar bai karasa ba. Wannan harafin law a ka'ida ta larabci yana daga cikin adatu lati la tajzim, akwai adwatul jazmi, akwai kuma adwatul lati la tajzim, yana cikin adatu shartu allati la tajzim, ka'ida ce ta nahwu, wato yana cikin haruffan da na sharadi ne amma ba sa jazama, law ataitani da ka zo gare ni la akramtuka da na karrama ka, ma'ana sharadi fa na sa inda ka zo gare ni da na karrama ka, to shine ake cewa law yana cikin adwatu shart amma kuma allati la tajzim, ba sa jazama wa fi'il, to wannan law da sayyidina umar ya fadi wasu daga cikin malamai suka ce yana daga cikin adwatu shart, abinda sayyidina umar yake nufi law ghayruka qala haya aba ubaidata la addabtuhu, da waninka ne ya faɗi wannan maganan ya kai Abu Ubaida da na ladabtar da shi, kenan maganar bata karasa ba, maganar bata cika ba, adatu sharti idan ta zo akwai wacce tajzimu fi'lan wahidan, akwai wacce tajzimu fi'ilaini, ka'ida ce ta nahwu wanda ɗaliban larabci su ne za su fahimci wannan, to ita wannan duk da bata jazma amma tana buƙatan jaza, akwai ashar akwai jaza, to wannan cewa da yayi law ghayruka qala ha wannan shartu ne, jaza kuma la addabtuhu, wannan shine taujihi na farko da wasu daga cikin malamai suka yi cewa da wani ne ya faɗi ba Abu Ubaida ba, to da sayyidina Umar ya ladabtar da shi, shi yasa ya ce law ghayruka qala ha ya Abu Ubaida. Fassara ta biyu da wasu daga cikin malamai suka yi a wannan gaba shine ina ma da wani ne ya faɗi wannan maganan ba kai ba ya Abu Ubaida, ba zan yi mamaki ba, amma kai da ka faɗi ya ban mamaki, mutum irin ka mai falala mai ilimi yazo yana magana irin wannan abun, akwai ban mamaki mutum mai falala irin ka yazo yana wannan magana, wannan magana ba ta mutum mai ilimi bace kamar ka ya Abu Ubaida, ba ta mutum mai falala bane kamar ka, saboda mai ilimi mai falala abun a bayyane yake karara, dan mun ce za mu koma ba bakon abu bane, ba abun a ce a zo ana cece ku ce bane, amma wanda ba shi da ilimi ko kuma wanda ba shi da matsayi zai iya wannan maganan ba za a yi mamaki ba, amma kai da kake da ilimi kake da falala kake da matsayi ka samu matsayi na farko farko cikin sahabban annabi kuma ka zo kana irin wannan maganan ya ban mamaki, shine abin da sayyidina umar yake nufi cewa da yayi law ghayruka qala haya aba ubaida, ina ma a ce wannan maganan ba daga gurinka ta fito ba daga gurin waninka ta fito, saboda matsayi irin naka da ilimi irin naka bai kamata a ce irin wannan maganan ta fito daga bakinka ba, abun mamaki ne ta fito daga bakinka, inda wani ya faɗi ba za a yi mamaki ba, amma kai ka faɗi irin wannan maganar za ta zamanto abun mamaki kwarai da gaske. Fassara na uku da wasu daga cikin malamai suka yi shine Abu Sayyidina Umar kaman yana burin ina ma a ce ba Abu Ubaida ne wannan maganan ba, burin sa ina ma a ce wani daban ne yayi, law ghayruka qala haya aba ubaida, kai na so ina ma da a ce wani ne ya faɗi wannan maganan ba kai ba, kenan yanzu malamai sun yi kokarin fito da dalilin da yasa Sayyidina Umar ya maida wannan martani wa Abu Ubaida, dalili na farko suka ce ina sayyidina Umar yayi fatan ina ma da a ce ba Abu Ubaida ne ya faɗi wannan magana ba da ya masa bulala da wani daban ne da zai masa bulala amma Abu Ubaida yana da matsayin da ya wuce sayyidina Umar ya masa bulala dalili na biyu da yasa sayyidina Umar ya faɗi wannan magana suka ce sayyidina Umar yana mamakin a ce wannan magana ta fito daga bakin mutum madaukaki mai ilimi mai falala irin Abu Ubaida ina ma da abba daga bakin sa ta fito ba ta fito daga bakin wani kasashe ko kuma wanda matsayin sa bai kai matsayin Abu Ubaida ba da abin da sauki amma ta fito a bakin mutum mai girma madaukaki irin Abu Ubaida abun ban mamaki abun akwai ban mamaki sannan dalili na uku kuma suka ce a sayyidina Umar ya fadi ne yana buri yana fatan ina ma da a ce wannan maganar ba daga sayyidina Umar ta fito ba daga Abu Ubaida ta fito ba ta fito ne daga waninsa to da ya fadi wannan wani martani ya biyo baya da shi tunda shi dai Abu Ubaida yana ga bai kamata sayyidina Umar ya koma ba yana ga in ya koma ya guje wa kaddara Allah in ya koma ya guje ma mutuwa mutuwa kuma aina ma takunu yudrikumul mautu duk inda kuke mutuwa sai ta je ta rufe ku ko akan gadan baccin ka kake mutuwa za ta je ta rufe ka wannan shine fahimtar Abu Ubaida sai sayyidina Umar ya ce masa na'am nafirru min qadrillahi ila qadrillah kwarai kuwa za mu gudu daga kaddara Allah mu je mu shiga kaddara Allah tunda inda ake annoban kaddara Allah ne inda ma ba annoban ai kaddara Allah ce inda ake zaune ba ake zaune kalau annoban ba ta shiga ba Allah ne kaddara annoban ba za ta shiga ba ba Allah ne kaddara ake zaune babu ita ba sannan inda annoban ta shiga ma ai duk Allah ne kaddara yanzu in ka ce mun gudu da kaddara Allah eh mun ji mun gudu da kaddara Allah kuma kaddara Allah za mu je mu shiga kaga dai duka dai abun daya ne to wannan shine martanin da sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya mayarwa Abu Ubaida kamar isharar da sayyidina Umar yake yi wa Abu Ubaida cewa zamu guje wa kaddara Allah mu je mu shiga kaddara Allah mun gamsu da hakan saboda akwai dalilai cikin alqur'ani da suka kwadaitar da hakan akwai dalilai cikin hadisi da suka kwadaitar da hakan Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kuskura ku kashe kawunan ku innahu kana bikum rahima lalle shi Allah ya kasance mai tausayi ne gare ku sannan wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka yanzu kuna ji ana annoba sai ku je ku jefa kanku cikin halaka Allah kuma ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kawunan ku cikin halaka mu kuma sai mu je mu jefa kanmu cikin halaka isharar da sayyidina Umar yake yi wa Abu Ubaida bin al-Jarrah to anan sayyidina Umar gabanin ya bar wannan gari na Sarab sai ga Sa Abdurrahman bin Auf Allah ya yarda da shi ya zo sai ya ji labarin mai ke kai kawo da baya ne ya tafi wata bukata tasa amma shi ma yana cikin wannan tawaga ta sayyidina Umar amma lokacin da sayyidina Umar yayi ta neman shawarin mutane Abdurrahman bin Auf baya ciki shi ma Abdurrahman bin Auf mun san yana cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna mutane goma cikin sahabban annabi waɗanda aka musu bishara da aljanna cewa duk ɗan aljanna ne to da yazo sai ya ji labarin mai ke kai kawo sai yake cewa ya amiral mu'minina indi fi hadha ilman yace ya sarkin mu'minai yake ga sayyidina Umar yace ai wannan mas'alar da ake ta cece ku ce akan ta ni ina da ilimi akan ta yace tabbas ni ina da ilimi akan ta sai sayyidina Umar ya ce to me wane ilimi kake da shi kan wannan mas'alar da ake ta cece ku ce akan ta yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi idan kuka ji annoba ta sauka a wata ƙasa ko ta sauka a wani gari to kar ku shiga wannan gari in ji annabi in kuka ji annoba ta sauka a wata ƙasa kar ku shiga wannan ƙasar in kuka ji annoba ta sauka a wani gari kar ku shiga wannan gari wa idza waqa'a bi ardin idan kuma annoban ta faru a wani a wata ƙasa ko wani gari wa antum biha alhali ku kuna cikin wannan ƙasar ko kuma kuna cikin wannan garin fala takhruju firaran min kar ku kuskura ku fita dan gujewa wannan annoba
yace wannan naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa. Sayyidina Umar yace shikenan alhamdulillah, ce shikenan ma muna da dalili ma muka tsaya muna ta cece ku ce muna ta ja'inja, sai godiya wa Allah. Yace to mu kama hanyar mu koma garin Madina. Sai suka kama hanyar su ta komawa garin Madina, cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa idza waqa'a bi ardi, idan annoba ta auku a cikin wani gari cikin wata ƙasa, wa antum biha, alhali ku kuna cikin wannan ƙasar ko kuna cikin wannan garin da annoba ya sauka ko ya auku, fala takhruju, kar ku kuskura ku fita daga wannan gari, firaran minhu, don guje ma annoban. Kenan za ku iya fita don wata bukata. Yanzu misali mutum yana zaune a azare ko kuma yana zaune a jama'are kuma yana karatu a gadau, sai annoba ta sauka a garin jama'are. Annabi kuma ya ce in annoba ta auku a gari kuna zaune a garin kar ku fita. To shi yana zaune a jama'are kuma yana karatu a gadau yana fefa, sai ce to shi yanzu zai fita daga jama'are ya taho azare ya wuce gadau don ya je ya yi fefarsa. Yanzu wani nufi ne zai sa shi fita daga jama'are? Gujewa annoba? A'a, ba gujewa annoba ba, don ya je ya yi fefa. To wannan baya cikin hanin annabi. Yanzu wanda zai fita daga jama'are ya zo ya zauna a azare don ya gujewa annoba, wannan a kansa annabi yake magana. Amma in zai fita don wata bukata, Ibn Hajar ya ce baya ciki. A ɗan kasuwa ne zai fita ya je sari, to baya ciki. Ma'aikacin gwamnati ne zai fita ya je gurin aikinsa, ba a cikin garin ba ne, baya ciki. Ɗalibi ne ɗan makaranta zai fita ya tafi karatu, ba cikin garin ba ne, baya ciki. Amma in ka fita da niyyar ka guje wa annobar, ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ce wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, idan annobar ta faru a garin da ku kuna zaune cikin ta, fala takhruju, kar ku fita, firaran minhu, don gujewa annoban. Kenan wace manufa ce za ta sa mutum ya fita gujewa annoba? Shi yasa to annabi ya hana in bisa wannan manufar ce. Amma in wata manufa daban ce ba don gujewa annoban ba, malamai suka ce wannan babu matsala. Babbar natijar da zamu fita da ita karkashin wannan hadisi da ya kunshi kissar zuwan Sayyidina Umar yankin Sham da nufin kai ziyara, babban abin da za mu fita da shi karkashin wannan kissa ita ce Sayyidina Umar gabanin ya zartar da hukunci lokacin da labari ya iske shi kan cewa annoba ta mamaye yankin Sham, yankin da ya fuskanta zai kai ziyara. Gabanin ya yanke hukunci sai da ya ji shawarin tawagar da yake tare da su gabaki daya, daga ƙarshe kuma ya yanke hukunci. Kaga wannan zai nuna mana daular Sayyidina Umar ba komai yasa ta yi nasara ba, face duk abin da za a zartar za a aiwatar, ba a zartarwa ba a aiwatarwa sai an yi shawari da al'umma waɗanda ake yin al'amarin domin su, waɗanda ake yin al'amarin a sababinsu, waɗanda ake al'amarin a kansu, sai an ji meye numfashinsu, menene shawarinsu. Shi yasa Sayyidina Umar ya yi nasara a jagorancinsa. To haka a yau duk shugaban da yake so ya yi nasara a jagorancinsa, to ko shakka babu jin numfashin talakawansa, jin shawarin talakawansa, da kuma karɓan shawarwarinsu karkare na mutum, komin talaucinsa komin kashinsa karkare na shi, baka san irin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya masa ba. In ya ba da shawari nagartacciya karɓi, aiwatar da ita wajen cigaban gwamnatinka, wajen cigaban jagorancinka, kai za ka yi nasara, al'ummar ka su yi nasara, jagorancinka ma zai yi nasara. Ka'ida ta uku da za mu je kanta, wacce Sayyidina Umar ya sanya wa kansa wajen gudanar da gwamnatinsa, ita ce al'adil, adalci. Wannan ka'ida ce da Sayyidina Umar Allah ya dade shi ya sanya wa kansa, cewa zai jagoranci wannan al'umma da nauyinsu ke wuyansa, zai jagorance su bisa adalci. Ka'ida ce da Sayyidina Umar Allah ya dade shi ya sanya wa kansa. Imam Al-Fakhrur Razi, ɗaya daga cikin masu tafsiri, yana da tafsirur Razi, malami ne na tafsiri, tare da cewa yana da wasu matsaloli a aqidarsa. to amma kuma guraren da yaje dai za a dauka ai amfani da su guraren da kuma ya kuskure a bar masa kayan sa al-fakhrur razi cikin tafsirin sa yake cewa ajma'u ala anna man kana hakiman wajaba alaihi an yahkuma bil adl malamai na musulunci sun yi ijma'i ma'ana babu sabani tsakanin malamai na musulunci cewa duk wanda ya zamanto jagora shugaba wajibi ne in ya tashi zartar da al'amari ko ya tashi yin hukunci tsakanin talakawansa yayi da adalci wannan wajibi ne kenan yanzu shugaban da yake zartar da al'amura tsakanin talakawansa ba da adalci ba yake hukunci tsakanin talakawansa ba da adalci ba wannan mai saba wa Allah ne saboda abin da aka ce wajibi idan mutum yake aikata shi ya saba wa Allah sako ne rashin aikata wajibi ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariquhu wannan shine wajibi abin da in mutum ya aikata za a bashi lada in kuma yake aikata za a bashi zunubi to yanzu in wajibi ne akan shugaba yayi adalci tsakanin mabiyansa tsakanin talakawansa yanzu lokacin da bai adalci ba ya bar wajibi ya aikata aikin laifi ya aikata aikin sako daular musulunci ta tsayu ne da adalci sannan kuma ta kwadaitar wajen jagorantar al'umma a jagorance su bisa adalci to sai zamanto tunda daular musulunci ta tsayu akan adalci sammai da ƙasai Allah madaukakin sarki ya halicce su bisa adalci halittar mu da Allah ya halicce mu bisa adalci duk wani abu da muke kai kawo cikin sa muna yi bisa adalci na Allah subhanahu wataala da rahamarsa to sayyidina Umar lokacin da ya zama jagora sai ya sanya wa kansa ka'ida cewar duk abin da zai yi tsakanin mabiyansa zai yi ne bisa adalci wannan ka'ida ce sayyidina Umar ya sanya wa kansa to a cikin wannan littafi da muke karantawa na adwa'un ala jihadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mai littafin ya kawo mana misalai har guda hudu da za su fito maka da sura da siffa na adalcin sayyidina Umar a jagorancinsa misali na farko da ya kawo yace faqad hakama bil haqqi li rajulin yahudiyyin ala muslim sayyidina Umar yayi hukunci da gaskiya yayi hukunci da adalci wa wani mutum ba yahudi akan musulmi bai ji cewa a to ai wannan musulmi ne bari in taimake shi wannan kuma ba yahude ne bari in tozartar da shi sayyidina Umar bai ji haka ba a ransa riwayar Imam Malik ya fitar da ita cikin muwaddansa muwadda Imam Malik Allah ya masa rahama wacce aka samu ta daga Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib yana ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci yake ba da labari cewa wata rana wani ba yahude da shi da wani musulmi sun kawo ƙara gurin sayyidina Umar sun zo da case din su gurin sayyidina Umar suna so sayyidina Umar ya yanke hukunci to sayyidina Umar da ya kalli wannan ƙara ta su ya kalli wannan case din nasu sai ya fahimci cewar ba yahudan nan shine mai gaskiya sayyidina Umar sai zartar da hukunci akan cewa haƙƙin na ba yahudan ne a bashi haƙƙinsa wannan ba yahude da yaga abin da sayyidina Umar yayi sai ce wallahi laqad qadaita bil haqqi yace na rantsa da Allah kai hukunci da gaskiya sayyidina Umar bai karkata cewa wannan tunda shine musulmi bari a bashi ba a sai duba yaga wane ne mai haqqi sai aka ba mai haqqi haƙƙinsa to shine ba yahude yayi jinjina wa sayyidina Umar bisa wannan hukunci da yayi tare da cewa shi ba yahude ne amma hakan bai sa an tauye masa haƙƙinsa ba saboda adalci irin na sayyidina Umar mutum koda ba musulmi bane sayyidina Umar baya zaluntarsa to ina ya ga musulmi in har bai zalunci wanda ba musulmi ba kaga wanda yake musulmi shi yafi cancanta sayyidina Umar ya zama bai zalunce shi ba wannan misali na farko kenan da mawallafin wannan littafi ya kawo mana wanda zai fito mana da sura ta adalci na sayyidina Umar Allah ya jada shi misali na biyu riwaya ce da Ibn Sa'ad ya fitar da ita cikin littafinsa at-tabaqatul kubra cewa sayyidina Umar Allah ya yarda da shi wata rana wata shekara zai fita aikin haji sai tura wasiƙu zuwa ga gwamnonin sa a garuruwan da ya tura su suke jagoranci kan cewar shekaran nan yana so su haɗu da shi a Makka gurin aikin haji yana da ganawa tare da su duka ya tura wasiƙu gare su shi a matsayin sa na shugaba na gaba daya gwamnonin sa su haɗu da shi a garin Makka yana da ganawa da yake so yayi da su lokacin da suka hallaru garin Makka ga gwamnonin sa sun hallaru ga sauran talakawa su ma sun zo aikin haji da kuma wanda suke ƴan Makka duk ana tare da sayyidina Umar a guri guda sayyidina Umar sai ya ce ayyuhan nas inni lam ab'ath ummali alaykum liyusibu min absharikum wala min amwalikum yace ya ku mutane yanzu yana magana da gwamnonin sa ko da talakawa yana magana da talakawa yace ya ku talakawa ya ku mabiya ni gwamnoni na da na aika su garuruwan ban aika su don su je su yi ta dukan ku suna zalintar ku ba ban aika su don su je su yi dub da ciki akan dukiyoyin ku ba a dalilin da yasa na tura su zuwa garuruwan ku don su je su shiga tsakanin ku da wanda zai zalunce ku don su je su shiga tsakanin ku da wanda zai muku ta'addanci wanda zai keta hurumin ku don su je su shiga tsakanin ku da shi sannan kuma idan dukiyar ku ta zo su raba muku wannan shine dalilin da yasa na tura su zuwa gare ku inji sayyidina Umar yake gaya wa talakawa su kuma gwamnonin ga su nan suna zaune suna sauraron sayyidina Umar sai sayyidina Umar yace faman fu'ila bihi ghayru dhalika falyakum a cikin ku duk wanda aka masa sabanin bayanin nan da nayi to ya tashi duk wanda yake da koke akan gwamnan sa cikin gwamnonin da na tura ya tashi yayi bayani inji sayyidina Umar kowa ba wanda ya tashi sai wani mutum ɗaya sai ya miƙe da ya miƙe sai ya ce ya amiral mu'minin ya shugaban mu'minai inna amilaka fulanan zarabani mi'ata sautin yace ai ɗaya daga cikin gwamnoninka wani wata rana ya mun bulala 100 kuma ban san dalili ba ɗaya daga cikin gwamnoninka wata ran bulala 100 ya mun kuma ban san dalili ba sayyidina Umar yace ina yake yace gani ya amirul mu'minin yace taso ya taso yace fi ma zarabtahu me yasa ka masa bulala 100 gwamna bai bada dalili ba bai bada amsa sayyidina Umar ba sai sayyidina Umar yace ma shi wanda aka wa bulala 100 zo karama bulala 100 da ya maka sai amru dan as Allah ya yarda da shi mun san yana ɗaya daga cikin gwamnonin sayyidina Umar sai ya tashi sai ya ce ya amiral mu'minin kar kai wannan hukunci saboda in kai wannan hukunci zai bada kofa wa talakawa su rena gwamnonin su na farko kenan na biyu kuma kamar zaka bude kofan koke yayi yawa wani abun da aka masa ma bai taka kara karya ba wani ma ba a masa ba sai ai ta kawo koke a hana ka sakan a hana ka zaune a hana ka tsaye saboda haka ni ina bada shawari kar kai wannan matakin sai sayyidina Umar yace ha'a ya za a yi ka hana ni in dauka masa fansan abun da aka masa alhali annabi da kansa ya ce duk wanda ya masa abu ya zo ya dau fansa a jikinsa in annabi ya faɗi haka waye yake ga shi ya wuce a dauki fansa a kansa in annabi ya bayyana wa al'ummarsa cewar duk wanda yake gani annabi na masa wani abu wanda bai ji daɗi ba ya zo kaina ya dau fansa in annabi fiyayyen halitta ya faɗi haka wani mahaluki ne da yake ga wuyansa ya kai yanka da zai ce shi ya wuce a ce za a dau fansa a tare da shi inji sayyidina Umar ya gaya wa Amr ibn al-As Allah ya yarda da su gaba daya sai Amr ibn al-As Allah ya yarda da shi bai daidai da raba sai ya ce to ina neman alfarma daya ya amiral mu'minin sayyidina Umar ya ce wace alfarma kake nema ya ce ka bar mu nemi yaddansa tunda yanzu shi aka yi walaifin za mu fahimci juna da shi mu nemi yaddansa sai sayyidina Umar ya ce dunakum
fa arduhu ga ku gashi ku nemi yaddan sa ba matsala sai Amr ibn al-As yace kai bawan Allah da aka maka bulala dari muna neman alfarmarka duk wata bulala daya da aka maka a fansar da ita da dinari biyu yace ya yarda to yanzu bulala 100 da aka masa dinari nawa kenan dinari 200 tunda ya yarda sai aka dau dinari 200 aka bashi fansa na bulalar da aka masa ba tare da haƙƙi ba kaga wannan zai nuna mana ne adalci na sayyidina Umar gwamna ne ya tura shi a matsayin jagora ga al'umma sai aka wayi gari ɗaya daga cikin al'ummar da wannan gwamna ke jagoranta an cutar da shi an masa bulalu ɗari wanda bai san sababi ba bai san dalili ba sayyidina Umar yace dole sai an ɗauki fansa kuma aka zo duk da dai ba a rama fatankacin bulalar da ya masa ba sai aka biya diya na dinari 200 wannan misali ne na biyu da wannan mawallafi na wannan littafi ya kawo mana da zai fito mana da adalci irin na sayyidina Umar sauran misalai guda biyu da ya kawo a cikin littafin lokaci ba zai ba mu daman karanto su ba za mu karkare a wannan gaban saboda yanda lokaci ke daga mana hannu sai Allah ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته